da yadda sa ya dawo da mu domin ci gaba da karatun alkur'ani mai tsarki da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka. A yau muna juma'a 28 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 a wanda ya daidai da 28 wato ga watan yana season abin gaya musu a wanda ya daidai da 28 ga watan uku a shekarar 2025 miladiya. In yanguwa ba su manta ba, jiya mun kwana ƙarshen aya ta 12 cikin wannan sura mai albarka, wato suratu Yasin. Yau kuma za mu tashi wato kan aya ta 13. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya agaza mana cikin abin da za mu karanta da abin da za mu bayaninsa. تعالى رحمه بسم الله والدرب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَدَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ.
Ubangiji ya ce wa darib lahum, wato sanya musu masalan misali ya Rasulullahi, misalin ashabal qaryati, wato mutanen wata alqarya wanda ake kiranta alqaryar Antakiya. Wasu su ce Antakiya, wasu ce Antakiya. Allah ya ce iz jaa al mursaluna, yayin da wato manzanninmu wato suka zo, su ne manzannin Annabi Isa alayhi salam. Wannan alqarya a can wato yankin Sham take, wato a yankin Sham take. An ce alqarya ce wadda take wato tsakanin wasu manya-manyan duwatsu wato guda biyar. Wato fadin alqaryar, kewayenta, daurinta wato ta ce ya kai wato mil 12, wato kewayenta ita wannan alqarya din, babbar alqarya ne. Kesar wannan alqarya cewa Annabi Isa alayhi salam ya aiki manzanninsa guda biyu daga cikin hawariyawansa zuwa ga mutanen wannan gari na Antakiya. Sunan ɗayansu Sadiq, na biyunsu Masduq. Malam yake cewa yayin falan ma qariba min al-Madina, yayin da suka kusa wato da Madina, wato ra'a ya shekan yar'a gonai matul lahu, sai suka ci karo da wani dattijo yana kiwon wato tumaki, wato yana kiwon yan tumakinsa. Wannan dattijo shi ake ce masa Habibun Najari, wato shi ne ake cewa Sahibu Yasin, ana masa lakabi da Sahibu Yasin. Wato fa sallama alayhi, suka yi masa sallama. Fa qala shaykhu lahuma, wannan dattijo sai ya ce gaya ma waɗannan dan aikin Annabi Isa din, manzannin Annabi Isa, man antuma, ku su wane ne? Fa qala, suka ce masa, rasula Isa alayhi salam, mu manzannin Annabi Isa ne. Nad'ukum min ibadatil awsan ila ibadatir rahman, mun zo ne mai muku wa'azi, mu kira ku wato ku daina bautar gumaka, ku koma wato bautar Ubangiji wanda shine Ar-Rahman. Faqala, sai shi wannan wato makiyayin tumaki yace musu, amma kuma aya, kuna da wata aya wanda suke nuna gaskiyar sakon da aka aiko ku da shi? Wato qala, suka ce na'am, muna da aya, nashful maridi, mu muna warkar da mara lafiya, wa nabra'ul akmaha wal abras, muna kuma warkar da makafu da wanda yake mai kuturta amma bi izin la, duk da izinin Allah. Wa zalika karamatul lahuma, su a gurin su karama ne, wa mu'jizatul linabihi, ma kuma mu'jiza ce ma annabin su Annabi Isa alayhi salam. Li'annahu lamma arsalahuma ayyadahuma bi mu'jizati, domin lokacin da Annabi Isa ya aike su, sai ya karfafe su da wannan mu'jiza tasa, yace su je abin da yake yi na warkar da wato makafi da marasa lafiya da tada matattu, su ma za su je su iya yi. Wato sai wato ya shigar da su a cikin mu'jizarsa, sai ya zama za su yi aiki a matsayin wato masu karama. Malam yake cewa sai shi wannan dattijo mai kiwon tumaki ya ce, innali ibnan marida mundu sinin, ina da wani yaro na wanda yake shekara da shekaru ba shi da lafiya. Wadansu malaman suka ce yaron ma ya shanye ta gefe daya, yana da shamajika bai iya wato ko tafiya. Kala suka ce fa talibina nanzuru halahu, tafi da mu mu je mu ga halin wannan yaron. Wato fa tabihi, wato yazo musu da dai je da su gida ya fito musu da wannan yaro. Fa masaha ibnahu, suka yi addu'a suka shafi dan wannan mutumin. Fa qama fil waqti bi izni take, yaron ya tashi ya mike ya samu lafiya wato da izinin Allah. Wato saboda haka a wannan labari sai fa ya bazo a gari malanci fa fashal kabar fil madina, sai labari ya bazo a wannan gari na Antakiya. Wa shafallahu ala aidihima kaseeran min al marda, Allah ya warkar a hannun waɗannan yaran marasa lafiya da yawan gaske. Wa kana lahum malikun ya abul asnama ismuhu, wato intikan, suna da wani sarkin su wanda yake bauta gunki, sunansa wato intikan. Wannan sarki shi yana bautar gumaka ne. Suka je suka yi masa wa'azi, sai yake tambayan su wato man antuma, ku su wane ne? Kala suka ce rasula Isa alayhi salam, mu manzannin annabi Isa ne. Kala sai yace wa fi majitu, ma da me kuka zo? Kala suka ce nad'uka min ibadati man la yasma'u wa la yubsir, wato muna kiranka ne ka daina bautar wanda baya ji baya kallo, wato ila ibadati man yasma'u wa yubsir, ka je ka bauta ma wanda yake kallo wanda kuma yake ji, wato shine Allah. Kala sai yace wa halana, wato ilahun duna alihatina, yanzu shin muna da wani ubangiji banda kuma kanna namu? Kala suka ce masa na'am, alladhi awjadaka wato wa alihata, ubangiji shine ubangijin da ya halice ka da kai da gumakan naka. Wato kala lahuma, sai ya ce musu kuma to ku tashi ku tafiya, ta anzuru fi amri kuma har sai na yi tunani a lamarin ku. Wato fatabihuma nasu, mutane suka bi su. Fa akazuhuma wajaladuhuma kullu wahidin minhuma mi'ata jalla, sai kama su suka yi musu a ture, suka yi musu dinga dukan su, wato kowa ya da kai masa bulala 100 wai dan sun fushinta sarki. Wa zawuhuma fi sijni, karshe ma dai aka kama su aka ji aka kulle su a cikin kurkuku. Wato falan ma kadiba, yayin da aka ƙaryata su, wato wadiri ba aka dake su, ba sa Isa alayhi salam rasul hawari na shamun, wato sai annabi labari sai ya je ma annabi Isa cewa sarki ya sa an yi mai wato almajiransa dukan tsiya, kuma an kulle su a kurkuku saboda sun je sun tinkari sarki da ya bar bautar gunki ya koma zuwa ga bautar wato Allah. Saboda haka annabi Isa sai ya tura shugaban hawariyun din, sunansa Shamun, ya tura shi wato ala asarhima ya je ya bi sawunsu, li yafsirhuma, ya je ga halin da suke ciki. Farakar Shamun albarala, wato mutanakiran shi Shamun, wato ya je ya shiga wannan garin, amma sai ya shiga wato mutanakiran a cikin halin yadda ba za a gane shi ba. Wato faja'ala yu'ashiru hashiyatul maliki, sai ya je ya zauna kusa da fada, wato sai ya kulla alaka da fadawan sarki, yana wato kulla da su, wato sai da ya kulla alaka mai kyau suka yadda da shi, domin ba su gane shi ba a matsayin bako ya je ya zauna a fada. Ya zauna a fada yana hidimomi da fadawan sarki, shi kuma ya je neman labari ne game da waɗannan almajiran annabi Isa wanda aka je aka kulle su. Saboda haka yayi sabo da su hatta an saubi, har sai da suka nutsu da shi, wato suka saki jikinsu da shi. Wato farafa'u kabarahu ilal maliki, wata rana har suka ba ma sarki labarin shi wannan Shamunin, wato wannan bakon da yake tare da su. Fadahu, wato sarki ya kira shi kusa da shi, wa nasabi shi ma ya ɗebe kewa da shi, wa akramahu, sarki ya girmama shi, wa radiya ishratahu, ya yadda da kulla da shi, zai zo ya shiga fada a zo a yi hira da shi, a tattauna, a ci abinci da shi, a yi komi, sarki ya yadda da shi, su ma fadawa sun yadda da shi, ya zama babu wata tuhuma wato a kansa, wato cikin hidimomin wato mulkin sarki. Fagalal lil maliki zati yawmin, wata rana shi Shamun sai yake gaya ma sarkin, wato balagani annaka habasta rajulain fi sijni, na riski wani labari, wani labari ya same ni cewa ka tsare waɗansu yara guda biyu a kurkuku. Wa darabtahuma hina da'awaka ila ghayr dinik, kuma na ji ma labari har ka sa an musu duka kowa bulala 100 saboda sun ce ka bar addininka wato zuwa wani sabon addini. Fahal kallamtuhuma wa sami'ta qawlihima, sai Shamun yake gaya ma sarkin, shi fa mumini ne, amma sai yake gaya ma sarkin, shin ranka dade ka tattauna da su ne? Ka ji bakin su, ka ji bayanansu, kun tattauna da su ko dai daga faɗan maganar su baka samu wani lokaci na wani dogon tattauna da su da bincike ba, kasa aka musu wannan hukunci. Wato faqala al-malik, sai sarki yace halal gazabu baini wa baina zalik, ai fishi ne kurin ya shiga tsakanin da su, tinjirin da ne da fishin da ne, yasa ba zan ma wato iya sauraron su ba. Kala sai shisham uli yace masa, fa inni ara ayyuhal malik, ya kai wanda babban sarki, ne ina ganin anta da uhuma ka gayyace su, hatta na tsale alama inda huma, har sai mun yi bincike mun ji gaba ɗaya abin da suke wato tafe da shi, irin da awasu da irin bayanan da suke yi, mu ba su dama wato su isar da cikakken sako, mu fahimci sakon nasu, in muna tambayoyi wato mai musu. Wato sai shi shagunu da ya ba da sarki shawara, fada'ahum al-malik, sarki sai ya sa aka kira su. Faqala shamun, shamun sai ya ce musu, shi shamun ne na tare da sarki, shi kuma dama ya zo ne dan gangane wato da Annabi Isa alayhi salam ya turo shi domin wato ya bi sawun su. Da ya zo yana fada, sai ya ce musu, min arsalukuma ilahuna, ku tsaya anan, ku tsaya anan, wane ne ya aiko ku, man arsalukuma ilahuna, waye ya aiko ku zo nan har ku zo ku fara yi wa mutane wa'azi. Wato kala sai suka ce, Allahul ladzi khalaqa kulla shay'in, wanda ya aiko mu shine Ubangiji wanda ya halicci komai, wa laysa lahu sharikun, Ubangijin da bashi da abokin tarayya. Take sai suka balle wato da wa'azi. Wato faqala shamun, sai shamun yake ce musu wato fasafahu wa aujaza, ku siffanta wa sarki Ubangijin naku, ku kuma wato amma ku takaita kada ku da doguwar magana, ba a doguwar magana wato a gaban sarki. Kala sai yace, sai suka ce, innahu yaf'alu ma yasha, Ubangijin mu shine Ubangijin da yake aikata abin da ya ga dama, wa yahkumu ma yuridu, shine abu wanda yake hukunta duk abin da ya ga dama. Faqala shamunu, sai shamun yace musu, wa ma ayatukum, to ina ayarku, Ubangiji zai aiko ku, babu wata aya ne, ina wata aya da za ta nuna cewa gaskiyar sakon da Allah ya muku. Kala sai suka ce, ma tatamannahu, wato duk abin da kuka so mu nuna muku a matsayin aya za mu nuna muku. Fa amara al-malik hatta ja'u bi gulamin matamusul aynaini, wato sai sarki yace aje a dauko masa wani yaron sa wanda yake matamusul aynaini, da aka haife shi gurbin idanun nan a shafe yake kamar kiya, ba ma gurbin idanun wato a shafe yake kamar da kiya take shafe, balle wato kwayar idanun, balle tsagun da gashin, balle kuma idanun ya kallo, saboda haka gurbin a shafe yake. Wato wa mawdu'u aynaihi kal jabha, malam yace gurbin idanun nan kamar goshi yake. Fama zala yadu uwani rabbahuma, wa'annan yaran da aka musu wani yaron dan su warkar da shi, wato sama masa idanu, suka dukufa suna roƙon Ubangiji, hatta in shaqqa mawdi' al-basar, har sai da gurin idanun ya tsatsage, wato ya tsatsage. Fa kala bundi kataini min tini, suka dauki wasu yan tsakuwoyi guda biyu na laka, wato fawdahuma fi hadikata, wato hadikatahi, suka cusa a karkashin wato wayannan kafafe na idanun, take wato fasarata muqulataini yabsuru bihimas, take suka zama kwayar idanu mai ruwa a ciki, kuma wato suka fara jujjuyawa wato suna kallo. Fata jabal maliku, wannan sarki sai mamaki ya lullube shi. Fa qala shamun lil malik, sai shamun yake gaya ma sarki cewa wato in anta sa'alta alihataka hatta yasna umi sila hadha, yanzu nan ka dade in ka tambayo allolin kan nan za su iya yin irin wannan aikin kuwa, shi shamun yake tambayan sarki, in ka tambaya ga goma kan nan za su iya yin irin wannan aikin da yaran nan suka yi kuwa, da wanda Ubangijin yaran nan yayi, tunda ai yara addu'a suka yi, gurbin idanu ya tsage, sannan suka dauki tsakuwa suka tusa idanu, kuma wato ya tabbata. Wato shine sai shi shamun yake tambayan sarki cewa yanzu in ka roki gumakan ka za su iya wannan aikin, kana laka shafar wali al, wallahi idan suka yi wannan aikin kai ma ranka ya dade ka samu daukaka, wato kuma tare da gumakan naka duk sun samu daukaka. Faqallahu al-malik, sai sarki yace, laysa li anka sirru maktum, kai ka san ba wani sirru koyayye tsakanina da kai. Fa inna ilahuna alladhi na'budu, wa'annan gumakan da muke bauta musu, la yasma wa la yusir, ai ba sa ma ji ba sa kuma wato gani, yan mada kenan zaka wato gaya musu ga damuwarka, ai ba sa ma ji, to wanda ba zai ji ba ina ma zai ji bukatar ka, balle ya biya maka, wanda bai ya kallo ina ga zai ga damuwarka, balle ya biya maka bukata. Wala yadhuru wala yanfa'u, basa kuma cutarwa, basa kuma amfanarwa. Wato kana shamunu ya dukul ala maliki ala sanam, shi shamunu da yazo a matsayin sa na dan gangane yakan shiga tare da sarki har gurunguma kan, wa yusalli wa yatadaru, in da sarki zai sa goshin sa a gaban gunki, shi kuma shamunu sai ya salla, sai ya sa goshin sa a kasa yana bautar Ubangijin talikai. wato darau yana kankanta da kai hatta zannu annahu ala millatin har sai da suka yi zaton cewa yana kan addinin su fa qala al malik li rasulaini wato sarki yake ga manzannin nan guda biyu wato in kadara ilahu kuma alladhi ta'buduna ta'budani idan ubangijin naku zai iya ubangijin naku da kuke bauta masa ala ihya'i mayitin amanna bihi wa bikuma in dai ubangijin naku zai iya raya mace ce to zamu imani da shi kuma ku din malami zamu yarda da ku zamu imani da ku kara suka ce ilahuna qadirun ala kulli shay ai mu ubangijin mu mai iko ne a bisa komi babu abin da zai gari gagare shi fa qala al malik sai sarki yace inna hauna mayitin muna da wani macacce kadma ta munzu sab'ata ayyamin dan wani mutumin mu ne ya rasu baban sa bayyana yayi bulaguro yau kwana bakwai da rasuwar dan wato wa huwa ibnu dahqan dan dahqan ne wa ana aktabtuhu wa ana akartuhu na jinkitar da jana'izar yaran falam adfanhu ban binne shi ba hata ya je abu har sai baban sa ya dawo ya ga gawar dan sa wa kana ga'iban wato baban bayyana wa kanta gayyar ga shi gawar yaran har ta kumbura wato ta fara jirkita tana wari wato yace kulaya mana wannan yaran wato in dai kuka raya mana shi to lalle zamu imani da ubangijin ku kuma zamu imani da ku fa za ala yaquwana rabbuhuma alaniyata sai suka duko fa suna roƙon ubangiji a fili suna roƙo a fili wa shamuni ya da rabbuhu sirran shi kuma shamuni yana roƙon ubangijin yana taya su addu'a amma shi kuma a boye wato faqamal mayitu take sai wannan mamacin sai ya tashi da izinin Allah wa qala sai yace inni mayitun mundu sab'ata ayyamin ni macacce ne yau kwana bakwai wa kuntu mushrikan da ina shirka ina bautar gunki fa adkaltu fi sab'ati awjati min an-nar bayan mutuwata an sa ni a kwarirka daban-daban kwarirka guda bakwai na wutar jahannama yace wa ana ahzirukum ma antum alai ranke dade ina tsoratar da ku abinda kuke kai nan na bautar gunki wannan musiba ne domin ni yanzu da na mutu naga sakamakon bautar gunki karara yace fa amanu billahi ina ba ku shawara ku imani da Allah ni kan fa na riga yanzu na imani da Allah ku imani da Allah su makala yake cewa wato futihat abwabu sama'i an bude min kofofin sama yace fa nazatu shaban hasanal wajhi sai naga wani yaro mai kyakkyawar fuska yashfau li haula'i salasati yana rokawa Allah ceto mu wa'annan mutane guda uku sai nuna wa'annan manzannin annabi Isa da kuma shi shamuni da yake zaune da sarki wanda sarki bai san shamuni na musulmi bane kaga wannan yaro ya tona asiri yake ya fasa ƙarya ya fasa wato ya tona asirin shamun yace Allah ya bude masa kofofin sama ya gani a sama wani matashi yana roƙa musu Allah wato Allah madaukakin sarki ya cece su da wayannan yara guda biyu da kuma shi shamun wato yace shamun wa hazani wa shar bi yadihi ila sahibi sai ya nuna wayannan matasa guda biyu sai yace wa ana shahadu alla ilaha illallah ni sarki ka jima na shaida ina shaidawa ba an bauta da gaskiya sai Allah wa anna isa ruhul lahi kuma cewa annabi isa ruhin Allah ne wa kalimatuhu da kuma kalmarsa fajibal malik min dalil sarki sai ya mamakin jin wannan magana a gurin wannan yaro dan da hakan din nan falamma alima shamunu anna qawluhu qad athara fil malik yayin da shamunu ya fahimci cewa maganganun sa ya samu tasiri wato a zuciyar sarki akbarahu bil hal taki sai ya ce masa ai ga abinda ma yake tafa da shi asali dama ya zo ya bibiyi halin waɗannan mutanen ne da sarki sa aka ma aka tsare kuma ya gaya masa gaskiya cewa shi musulmi ne kuma yana daga cikin almajiran annabi Isa tare da waɗannan yaran guda biyu to shine yake cewa wa annahu rasulu Isa shi wato manzon annabi Isa ne wa da'ahu wato ya kira sarki fa amana malik sarki ya imani wa amana ma'ahu qaumun wato waɗansu mutane da yawa suka yi imani a dalilin imanin sarki wa kafara akarun waɗansu kuma wato su maso wato waɗansu kuma su kafirce waɗansu malaman suka ce sarkin ya kafirce wato har ma yayin niyyar wato zai kashe manzannin kamar da wannan ayoyi na cikin surati yasin wato suke ba mu labari wato shine aka ce wannan labari sai je samu Habibun Najjari shi wannan dattijo mai kiwon tumaki kun san da suka zo garin sun tsanci wannan dattijo a bayan gari yana kiwon tumaki ko shi suka fara yi masa wa'azi ya musulunta to da sarki a ɗaya ruwayar kenan sarki bai musulunta ba kuma ya ma yi yunkuri zai kashe wa'annan yara to labari sai riski wannan dattijo a bayan gari mai kiwon tumaki shine ya taho da sauri ya zo kofar Madina wato ya zo yake magana yadda ubangiji yake ba mu labari da Allah ya ce wa zarib lahum saba musu misali wato wadarin lahum masalan saba musu misalin ashabal qaryati mutanen alqari alkin taqiya idh jaa al musaluna yayin da manzannin mu suka je musu inji wato inji Allah shine manzannin annabi Isa iz arsalna ilayhi musnaini yayin da muka aika musu mutum biyu sune wadannan samari da sadiq da masjuk kenan Allah ya ce fakadabuhuma sai suka ƙaryata su fa'azzazna bi thalithin sai muka karfafe shi da na uku wato shine wato wannan shamu ne da yaje wato yaje ya taya su wato da awa kenan Allah ya ce muka karfafe shi da manzo na uku faqalu suka ce inna ilaykum mursalun mu manzani ne wanda ubangiji ya aiko mu zuwa gare ku
qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdhibun
na'am ubangiji yace qalu sai suka ce wato qalu ma antum illa basharun misluna wato mu ba komai bane wato face mutane ne ku ba komai bane face mutane ne kamar mu wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in ubangiji bai aiko kowa ba bai kuma saukar da wani wahayi ba bai saukar da wato komai ba saboda haka sai suka karyata manzannin suka ce in antum illa takdhibuna ba ku ba komai bane face wato makaryata kun zo kuna ƙarya kuna ce a bi ku cewa wato ku manzannin annabi Isa ne cewa kuma annabi Isa Allah ne ya aiko shi qalu sai suka ce
rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun
ma alaina
wa ma alaina illa al-balagul mubin
qalu sai suka ce wato rabbuna ya'lamu ubangijinmu ya sani inna ilaykum lamursalun wallahi mu manzani ne zuwa gare ku wa ma alaina amma babu wani abu da aka dora mana illa al-balagul mubin face wato isar da sako shine at-tablighul bayyin wato mu zo mu isar da sako bil adillati wadiha da hujjoji wanda suke wato bayyananu menene hujjojin shine warkar da marasa lafiya ta da matattu warkar da makafi wato da sauran masu ciwo wanda yake mai wahalar sha'ani yawa ciwo mai wahalar sha'ani shi ne yana daga cikin mu'jizar annabi Isa wato ya warkar da masu irin wannan wato ciwon qalu sai suka ce inna tatayyarna bikum
inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun
aleem
qalu da'irukum ma'akum ayun zikirtum walantum qawman musrifin
qalu sai su mutanen garin suka ce wato kafiran inna tatayyarna bikum ai mu kun zama mana tsoma ma mu mun canfu a dalilin zuwan kuma gashi daga zuwan ku ba ai mana ruwan sama ba gashi ruwa ya dauke mana shine wato linkitayil matsari anna bi sabibikum ruwa ya yanke mana a dalilin wato zuwan kun zama tsoma wato shi umcin ku ya shafe mu kenan Allah sai yace sai suka ce la illam tantahu in ba ku hanu ba gabarin yi mana wannan wa'azin naku lanarjumannakum wallahi zamu jefe ku da dutsuna wala masannakum min azabun alim kuma lalle azaba mai radai za ta shafe ku wato daga gurin mu qalu ta'irukum sai suka ce musu a'a tsomar ku dai ma'akum tana tare da ku ai kafircin ku shine tsomar ku bautar gumakan ku da kuke wato shine tsomar ku mana a in zikirtum kwa faɗi wannan magana dan an muku wa'azi ku ce za ku jefe mutane ku ce mutane sun zama muku wato tsoma kun rasa samun alkhairin ruwan sama a dalilin zuwan su Allah ya ce a'a fa'irukum ma'akum tsomar ku na tare da ku ma'ana tsomar ku ta same ku a dalilin kafircin ku ne a yanzu kirtum shin kwa ya haka wato dan an muku wa'azi an tsorutar da ku azabar Allah in ba ku imani ba bal antum qaumun musrifun ko dai mutane ne wadanda suke wato mabarnatan mutane mutajawizun al-hadd bi shirkikum kuna ketare iyaka wato ta hanyar bautar wani Allah wato da barin ubangiji jalla jalaluhu na'am
وَجَاءَ مَلَكٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْأَلُ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
وَبَنْجِجِي يَكِي چِوا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْأَلُ سَيْ گا وَنِي مُتِن يَازُو وَاتُو مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ daga can ƙarshen gari bayan gari yasa yana sauri shine Habibun Najjarin nan labari ya riske shi cewa wannan sarki fa yayi dagawa ya kafirce yana ma yunkurin zai kashe waɗannan manzanni na Annabi Isa alayhi salam shi kuma Habibun Najjari ya san in dai aka ƙaryata manzo ma Allah bai ya bari balle kuma a halaka manzo to lalle abin da zai samu wannan alƙariya ba labari ne mai dadi ba shine sai yau sauri ya taho Allah ya ba mu labari yace wa jami'in aqsal madinati rajulun sai ga wani mutum wato ya taho daga ƙarshen wato gari shine habibun najari kana kan amana bi rusul yayi imani da manzannin annabi isa wa manziluhu bi aqsal baladi wato gidansa da garin sa yana can wato bayan gari yas'a yana sauri shine yastaddu adwan yana sauri lamma sami abi takadibil qaumi rusul yayin da suka ji wayanan manzani wato sun karyata wayanan mutane sun karyata wayanan manzani wato da yazo sai yake ce musu qali ya qaumi ya ku mutane na ittabi'ul mursalina haba ku zo ku bi manzannin nan mana ittabi'u ku bi man la yas'alukum ajran wadanda wato magana kunna tana daukan hankalin mu suke cewa qali ya qaumi ya ku mutane ittabi'ul mursalina lallai wato ku bi manzanni shi habibun najari ne yake musu wannan magana ku bi manzannin nan mana ittabi'u malasalukum ajran ku bi wadanda ba za su roke ku lada a wajen isar muku da sako ba wa hum mutadun mutanen da suke wato shiryayyu ne ko masu shiryar da mutane wato sai shi aka ce masa kai kana kan addinin su ne shi sarkin sai ya tambaye shi habibun najari da kazo kake mana wannan magana kai kana kan addinin su ne sai ya ce wa malila aburul ladhi fatarani me yasa bazan bauta wa ubangijin da ya halice ni ba kaga daga nan kenan bai ce masa eh ba amma sai ya fito masa da jawabin da wato zai fahimci cewa eh lalle yana kan addinin waɗannan yara yace wa maliya me yasa meni wato la aburul ladhi fatarani bazan bauta ma ubangijin da ya halice ni ba ay lamani alimin ibadati babu wani dalilin da zai hana ni wato in bauta wa ubangiji al-mawjud muqtadiha wanda yake abin da zai yi dalilin da zan bauta masa kuma ya samu ya halice ni ya halice sama ya halice kasai wato wa antum kadhalika ku din ma shi ya halice ku yace wa ilayhi turja'un kuma ga Allah wato ake komawa bayan an mutu fayujazi kullu wahidan bi amali kuma Allah zai sakanta mu kowa daga cikin mu da aikin da ya aikata saboda haka wanda ya kafirci zai karbi sakamakon sa na kafircin sa wanda kuma yayi imani yabi Allah shi ma a lahira din zai karbi wato sakamakon sa a takidu
attakizu min duni alaha in yurjina rahmanu bi durrin la tughni anni shafa'atu shay'an wa la yunqizu
inni
inni idzan la bala limudi
na'am
inni amantu bi rabbikum fasma'u
na'am ya kama na
ila dakhul aljanna qala ya laysa qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin
na'am ubangiji yace a attakiru min dunihi aliha inji shi habibun najari sai yake gaya musu a wayanan mutanen yace musu a attakiru min dunihi awliya yanzu kwariki wato aliha kwariki wani ubangiji min dunihi koma bayan Allah ma'ana kwariki gumaka wato ku rika bauta musu wato koma bayan Allah Allah ya halice ka ya baka hankali ya baka lafiya ya raya ka ya baka abin da zaka ci da abin da zaka yi bukata sannan ya halitta maka abin da zaka zo gidan duniya ka ji dadin rayuwa a gidan duniya amma kuma sai ka sassaka wato itace ka zo kana bauta masa koma bayan ubangijin da ya halice ka ai ka kenan wato kai abin da bai dace ba ko kuma wato ka sassaka dutse ka zo kana bauta masa koma bayan Allah wannan kan bai dace ba shi yasa habibun najari yake ce musu a attakizu min duniya aliya yanzu ubangijin da ya muku duk wannan ni'ima din amma kwariki wani abun bauta koma bayan sa in yurinni rahmanu bi durrin ku sani fa idan ubangiji yayi niyyar wato cutarwa la tughni anni shafa in yurinni rahmanu bi durrin in Allah ya niyyar cutar da ni yace musu in Allah ya niyyar cutar da ni ya niyyar dora mu musiba la tughni anni shafa'atuhum shay'an wala yuqidun guma kannan ba za su iya ije min wannan cutar wanda Allah ya niyyar dora min ba ma'ana ba za su iya ceto na sa hana wata musiba da Allah ya kaddara ta same ni wato ta same ni ba wala yuqiduni in kuma cutar ta same ni to ba su iya raba ni da ita ba yauwa ba za su iya raba ni da wannan cutar ba inni idzan lafi dalalin mubin idan kenan ba za su iya min haka ba lokacin da na hada cuta na hada da damuwa ba za su iya min magani ba lokacin da cuta ta same ni ba za su iya warkar da ni ba ba za su kuma iya tare min cutar kar ta same ni ba sai kuma na duka ina bauta musu ai in na bauta musu inni idzan lafi dalalin mubin kenan ashe na bata dama mai amfanin hankali shine mutun ya tamizi wato ya tamizi ya zama hankalinsa zai taimaka masa wajen tantance abu mai kyau da mara kyau kana da hankali kuma amma ka je ka kutsa cikin abu mara kyau kaga hankalin bai amfane ka ba kenan yau kenan ashe idan har mutun ya san wato Allah madaukakin sarki shi yake dora shi zai iya jaraban sa da musiba ta same shi ba wanda ya sai hana shi ko kuma ya jarabe shi da lafiya wato ta same shi ba wanda ya sai dora masa musiba ko kuma in jaraba ta same shi zai iya yaye masa wato ba wani ba to kuma sai ya zamanto ya fifita wani a lokacin saukar musiba ko a lokacin addu'a wajen neman yayewa akan musibar ta samu wannan wannan ya zama bashi da hankali ya zama kwatacce kenan Allah da ya dora maka Allah ne ya ce wa in yamsaskallahu bidurrin falakashi falahu illahu in wani cuta ta same ka ba wanda sai yaye maka sai Allah sai kuma ka je ka rike wato wani koma bayan Allah a matsayin shi zai raba ka da wannan musiba kaga ai kenan mutum in yi haka ya zama wato yana cikin bata kenan yawwa wannan ba zai hana mutum ya sha magani ba an bashi lafiya yawwa don magani an same ta hanyar tajriba ne amma shan magani sababi ne neman waraka ne ba magani shi yake warkarwa ba mai warkarwa Allah ne domin Allah shi yake dora ciwo kuma shi kadai shi yake warkarwa shi yasa ma yace wa in yamsaskallahu bidurrin idan ubangiji ya shafe ka da cuta fala kashifa lahu illa huwa ba wanda yace yayi shi kadai to kenan kaga dora cuta na Allah ne yaye cuta na Allah ne amma mu'amalar magani wannan halal ne da yin addu'a da shan magani wannan halal ne yawa halal ne wannan matsawon dai a maganin wato babu abin da ya saba wato ya saba umurnin Allah matsawon maganin babu najasa a ciki babu kuma abin da ya saba umurnin Allah domin shan magani sababi ne kamar addu'a ne addu'a sababi ne yawa amma me amsa addu'ar shine wato Allah madaukakin sarki domin shi ake roko a cikin addu'a din shi yace da yake cewa wato inni idzal lafi dalalin mubin in har wato na bauta ma wani Allah tattare da nasan Allah ne ya halice ni kuma shi yayi min komi shi ya kare ni daga komi kenan wato ashe ina cikin wato bata wanda yake wato bata mabayyani yace inni amantu bi rabbikum fasma'un lalle ku ji inni amantu bi rabbikum ni nayi imani da ubangijinku fasma'un ku ji wannan magana mana izma'u qauli ku ji magana ta wato farajamu sai suka jefe shi sarki yasa kama shi a jefe shi amma ta hasse da ya mutu shi Habibu Najari ya taho ya ba mu wayannan yara gudumawa kamar da alaiki cewa ja'a rajulun min aqsal madinati wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a ya taho daga wajen gari domin ya zo ba mu yaran nan gudumawa amma yana zuwa sai ya mutu wa shahada wato sai ya mutu wa shahada yana cikin wa'azi suka jefe shi wato sai ya wuce gidan aljanna shine yake cewa kila da kulul janna sai Allah ya ce sai muka ce masa shiga gidan aljanna kulul yawa tunda yana gona yana kiwon dabbobin sa mai kiwon dabbobi bai rabuwa da rana bai rabuwa da iska bai rabuwa da yunwa bai rabuwa da kishirwa bai rabuwa da mi bai rabuwa da ruwan sama duk zai doke shi bai rabuwa da wahalan tare-taren dabbobin sa daga gun kiwon dabbobin sa sai ya wuce gidan aljanna kaga ai babu tafiyar da tafiri ba irin wannan tafiyar yawa Allah ya ce sai muka ce masa qila da kulul janna wuce ka shiga gidan aljanna wakilu waɗansu malaman suka ce da kala hayyan ya shiga aljanna din ma wato da ransa kala sai ya ce ya laita qaumi ya alamuna kai ina ma da mutane na sun san abin da ya same ni ina ma da mutane na sun san na shiga gidan aljanna ya laita qaumi ya alamun ina ma da mutane na wato sun san abin da ya same ni na daga wato ni'ima menene ni'ima da same shi yace wato bima ghafara li rabbi saboda gafara da na samu daga wajen ubangiji na waj'alni minal mukarramin ubangiji kuma ya sanya ni wato cikin al-mukarramina mutanen da wato aka girmama su wato da samun wato gidan aljanna mutanen da aka girmama su da samun gidan aljanna to kaga Habibul Najari ya taho wato yayi dacan da awa yana zuwa ya wuce gidan aljanna har ma yake guri cewa ina ma da mutanen su za san abin da ya samu na daga falala wato daga wajen Allah subhanahu wataala a dama mun ce karatun da zamu yi takaitacce ne zamu yi iya karatu minti 30 ne sai mu dan amsa tambaya daya ko biyu saboda akwai jawabe wanda za su biyo baya a nan zamu tsaya zamu rufe karatun mu na wannan shekara muna kare yo Allah subhanahu wataala godiya da ya nuna mana bude wannan karatu kuma wato ya nuna mana rufewa da sauran lokacin sallah fa ba wai lokaci yayi bane mutane su dan yi hakuri akwai jawabe da za a yi da amsa tambayoyi a dan yi hakuri a zauna da sauran lokaci abinda muka karanta daidai tun daga farkon karatun mun nan ya zuwa yau muna roko Allah ya karba mana ya sa mana a mizanin mu na dada abinda muka yi kuskure ko tuntuban harce ko jahilci ko ganganci muna roko Allah ya gafarta mana abinda muka karanta ba daidai ba ko muka fassara ba daidai ba ko muka takaita bayani ko muka tsallake bayani Allah madaukakin sarki ya gafarta mana domin mahalli ne na kuskure a Allah madaukakin sarki ya saukar da littafin sa babu wanda yake gwani akan littafin nan sai Allah madaukakin sarki to larura ce ta sa zamu sa al'umma gaba mai musu wa'azi ba dan mun kai ba ba dan mun isa ba muna roko inda muka samu kuskure ko jahilci ya shiga ko ganganci ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana dama mahallin ne idan kuma mun dace mun yi daidai wannan daga dakatarin ubangiji ne muna roko Allah ya karba mana ya sa mana a mizanin mu ladada Allah ya sa mana a mizanin mu ladada na tambayoyin ne to akwai sanarwa guda daya da zamu yi akwai wadansu mata ne sun shigo mota daga Kano tare da wadansu mata su din ko a hanya suka hadu da su ko duka dai daga can din suke su dai sun ce ba su sani ba to amma sun yi canjin kaya su wa'anda suka ce a sanar ko Allah zai sa a ji labarin matan nan matan sun yi sayayyar kayan su ne mai tsada daga Kano amma da suka zo sauka sai suka bar kayan su mai tsada suka dau na wa'annan mutanen da suka wuce fatasun wanda yake kuma kaya ne wanda yake ba wani kayan kirki ne a cikin sa ba saboda haka wa'ancan da suka wuce da kaya sun tausaya musu cewa duk Allah a sanar in an samu matan nan kayan nan nasu mai tsada da suka siyo a Kano yana nan a fatasun yana ajiye matan ba su taba ba suka ce sun canza sun dauki nasu su kuma nasu wato tsummoki ne babu wani kayan kirki a ciki amma su nasu kaya ne mai tsada wato na dukiyoyi mai yawa saboda haka suka ce to Allah in an samu labarin matan da suka manta kayan su a mota ko suka yi canji bisa kuskure da suka sauka a dambam to ayi magana a nemi mallan kawo dan agaji an ba da lambar waya a gurin sa cewa in dai an samu wayannan matan aiwa wannan kaya a bashi za a aika musu a karbo musu nasu mai tsada a dawo musu da shi a wannan tambayar ai mun amsa ta jiya mai cewa mutumin da ya tambaya cewa za a yi ashe a karatun mu na dare ne wai za a fidda kai da garin akwaro to gaskiya ba za a yi ba garin masara za a yi sai ka sai da akwaron ka ka sai garin masara ba za a fidda kai da garin akwaro ba to a saurara a yake cewa assalamu alaikum mala ina so a yi min karin bayani game da yadda fiddakai ya kamata a yi shi a bisa tsarin musulunci fiddakai ana fitar da shi a kowane mutum ne sa'a ɗaya na abinci ga kowane rai wanda za a iya fitarwa tun daga wato daren da wata ya kama zuwa washe gari da safe kafin aje sallan idi ka'idan shi ne a fitar da shi kafin aje idi kuma a ba wa mai karamin karfi manzon Allah ya ce ku wadata talakawanku a ranar sallah wato kada a basu wato su tafi neman abin da za su ci kuma zakar fiddakai mutum yana fitarwa wa kansa da duk wanda ci da shi yake karkashin sa mace ne ko namiji yaro ne ko babba mai hankali ne ko mahaukaci duk za a fitar masa zakar fiddakai saboda haka in akwai wani karin bayani daga baya a tuntube mu insha Allah za mu yi bayani wannan yake ce malami ne da babban ce zakarin zakar noma rani da zakar wato damana shi zakar noma rani ta kasu kashi biyu akwai noman da za ka yi wato kai noman ka da nasan kogi idan naso ne ba kai wahalar bayi ba to zakar ka irin zakar noma wato damana ne za ka bada ushiri ne 1/10 duk abin da ka samu ka kasa 10 ka dauki 1 ka bada shi sadaka haka kuma nasan kogin ma ko na san kogi ko kuma a garan kogi ne ta yadda lambatu kurin ka buɗa ruwa yake zuwa ya zo ya shahar maka da amfanin ka babu wata wahala a ciki to shi ma 1/10 za ka bayar amma in bayi kake to nisful ushir ne in ka kasa 10 ka cire 1 sai ka raba ka dauki rabi ka kara a naka rabi kuma shine za ka bayar shi sadaka wannan shine idan ka yi wahala musulunci sai ya duba wahalan ka in ko baka yi wahala ba ka samu sauki to shikenan kuma kai ma sai ka bayar wato gurgurdan yadda aka ce wato ka baya sai dangane da lokacin sahur a yanzu lokaci ya canza yanzu alfijir yana ketowa wajen karfe 5 da minti 4 ne ko da minti 3 karfe 5 da minti 4 ko da minti 3 shine alfijir yake ketowa saboda haka ya kamata mai cin abincin sahur ya zama ya dakatar da cin abincin sa tun kusan kenan karfe 5 wato saura kusan minti 10 ko ma fiye yawa amma in ya zama saura wajen minti bai wuce minti 4 ba to alfijir din yana da biketowa kuma za a iya yin sallah karfe 5 za a iya yin sallan asubahi karfe 5 saboda haka sai a kiyaye wajen bude baki wajen sahur kada mutum ya ci abinci bayan wato alfijir ya keto akwai dan sauran tambayoyi insha Allah za mu ba su zuwa dare in an zo za a karasa saboda akwai dan jawabe da zai biyo baya muna kare yau Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin ikon sa da yaddarsa ya nuna mana lokacin rufe wannan tafsiri shi kansa wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah kasa lokacin yin abu Allah madaukakin sarki ya nuna maka gabatar da wannan abun ya kuma nuna maka lokacin da zaka rufe wannan abun aya ce alama ce na za mu koma zuwa ga Allah ranar da muka zo muka fara tafsirin nan dukkan mu muna shan ruwa wato bamu kama azumin ba gashi azumin har ya kare saura bai wuce kwana 1 ba ko kwana 2 wato ai sallar gaba daya to kaga wannan lalle yana nuna mana zamu mutu kuma lalle yana nuna mana cewa rayuwar nan ta duniya rayuwa ce wanda ya kamata duk mai hankali wato ya dauki darasi akan ta farko Ramadan din nan muna ta jan hankali a wuraren karatun nan ai aiki na alkhairi a ciyar da masu kananan karfi ai sadaka a dage da karatun alkur'ani ai kaza ai kaza to gashi har ya tafi idan mutun yayi ma azumin ya tafi bai fasa tafiya ba in mutun bai yi ba ma azumin ya tafi to saboda haka wannan darasi ya kamata mu dauka irin wannan ya zama in aikin alkhairi ya zo gaban ka to kai iya kokarin ka kai shi akan kai domin zaka waye gari ka ga wannan lokacin ya tafi ko kana so kai ma ba zai yi ba yanzu duk mutumin da yake so ya gabatar da wata ibada in dai ba a tsakanin yau da gobe kila da jibi in azumin ya cika kwana 30 in yana da wani gurin aikin da zai dauke sati a cikin Ramadan yanzu ba zai samu ba domin lokacin ya riga ya tafi saboda haka muna jin hankalin yan uwa akan wato kokari akan aiki na alkhairi a kowane lokaci kada mutum yayi jinkiri domin lokacin gudu yake larabawa suka ce alfursatu tamurru mar sahabi dama gudu take kamar da girgije yake gudu in baka yi abu ba yanzu aka nemi lokacin wato ka rasa shi abin da ran cikin tawari shi shine godiya wa Allah subhanahu wataala da ya bamu damar gabatar da wannan karatu cikin koshin lafiya tunda muka fara ba za mu ce ba Allah bai jarabe mu da larura ba amma ubangiji bai jarabe mu da larura da zamu kasa gudanar da wannan karatu ba kaga wannan wani abu ne da ya kamata mu yi wa Allah godiya akai tunda muka fara har muka kare ba mu fasa ba da taimakon Allah an yi shi kuma yau har za a rufe shi da taimakon Allah kaga wannan wani abu ne da ya kamata mu yi wa Allah godiya akan rayuwar mu da bamu lafiya da kuma bar mu cikin addini da bamu dama domin zuwa a gabatar da wannan wato karatu muna kare yau Allah godiya Allah ya saki ara mana irin wannan damar maki da yawa mu samu Ramadan da yawa wanda zamu gabatar da ayyuka na alkhairi a cikin su sannan har yanzu ina ƙara godiya wa al'ummar musulmi ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suka taimaka mana wato dan mu samu nutsuwa mu gabatar da wannan ibada a cikin wannan azumi al'umma sun ba mu taimako a wuraren karatu sun ba mu taimako a gidaje an ba mu shawarwari an karfafa mana gwiwa muna godiya da irin wannan tallafi da taimako da mutane suka bamu Allah ya saka takuwa da alkhairi Allah ya saka takuwa da alkhairi musamman mai girma sarkin dambam ne muke zaman tare da shi ya ba mu gudumawa ya taimaka mana wanda wannan ya ba mu karfin gwiwa da nutsuwa wato wajen gudanar da wannan tafsiri Allah ya saka ta masa da alkhairi Allah ya biya masa dukkan bukatun sa na alkhairi Allah ta'ala ya karfafe shi ya kiyaye masa mulkin sa sannan zamu godiya wa dan agaji da sauran ƴan media da suke kaiwa da kawowa wajen ganin wannan karatu an yi shi kuma har ma an yada ma waɗanda ma ba sa wannan wurin sun ci gajiyar sa Allah ya saka ta musu da alkhairi Allah ya saka ta musu da alkhairi sannan jami'an mu na masallaci ga kama da waɗanda suke sanar mana da lokacin sallah waɗanda za su zo su shirya mana guraren karatu wanda su ga su fita wajen kawowa ruwa da abubuwa da zai taimaka wajen karatun ya gudana su ma muna musu godiya muna musu addu'a Allah ya sa mu su a cikin mizani sannan muna kowa da kowa addu'a waɗanda suke zaune cikin masallaci ake fara karatu da suwa kare da wadanda suke waje da wadanda suke gidaje suke sauraro duk kowa muna masa fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa mu kowa a cikin mizanin sa na lada Allah ya amsa mana addu'o'inmu Allah ya amsa mana addu'o'inmu muna godiya ta musamman ga iyayenmu da malamanmu bisa tarbiyya da suka bamu da yadda suka hakuri da wajen karantar da mu waye da suka rasu muna roƙon Allah ya kai musu ladan su Allah ya sakanta musu da alkhairi Allah ya kai musu ladan su Allah ya sakanta musu da alkhairi wanda muke rayuwa da su kuma Allah ya samu da su mu cika da imani wanda Ubangiji ta'ala ya karfafu bayan su ya nuna musu bayan su ci gaban bayan su mu ma muna roƙon Allah ya karfafi bayan mu mu ma nuna mana ci gaban bayan mu ya zama koda ban ma nan ya zama bayan mu ne za su zauna ci gaba da gudanar da wannan karatu Allah ya mana wannan Allah ya mana wannan sannan har yanzu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya maimaita mana Allah ya maimaita mana bara mun yi addu'o'i a wannan guri a lokacin rufe wannan karatu mun roki Allah ya maimaita mana kuma Allah ya amsa mana addu'ar mu ya maimaita mana gashi yau har muna rufe tafsirin nan to muna roƙon Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana na badi ya nuna mana na wata badi kuma ya ba mu lafiya da ikon wato azumtar wato azumin da kuma wato gabatar da ayyuka na alkhairi cikin azumin akwai yan uwa da suka roki addu'o'i akwai malamai da za su yi addu'o'i za mu yi addu'a cikin addu'o'i da za mu yi muna so a sa mana iyayenmu matatu da waɗanda suke rayayyu a sa mana ƴaƴanmu da suke matatu da waɗanda suke rayayyu a sa mana iyalanmu matatu da waɗanda suke rayayyu a sa mana ƴan uwanmu matatu da rayayyu malumanmu matatu da rayayyu a sa mana ƴan kasuwarmu manomanmu masu kiwo da sauran ma'aikata a sa mana shugabanninmu a sa mana buƙatunmu a cikin wannan gari namu da wannan ƙaramar hukuma tamu na zaman lafiya da ci gaba wato a sa mana a sauran ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suka roki addu'a na kusa da na nesa kowa Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatunsa a musama halarta wannan karatu da kuma wato da sauran jama'a waɗanda dai suke bada gudumawa kowace irin gudumawa ce Allah ya sa kowa a mizanin sa na lada Allah ya sa wannan aiki da muka yi ya zama na tsani zuwa gidan aljanna Allah ba mu ilimi mai amfani ya ba mu iko aiki da abin da muka fahimta ƴan uwa tsakarce zan cikin tawa da cewa shi wa'azi kullun in an ji shi to so ake kuma mutun ya canza in mutun ya ji wa'azi so ake kuma ya canza yawa ya kamata a ce rayuwar mu idan mun shigo Ramadan mun fita a Ramadan rayuwar mu ta zama ta canza koda daga baya za a riga samun salmando nan da nan nan da nan amma ya zama mutane su canza kada ya zama mubasharatan ana fita a Ramadan mutane kuma su koma wato ayyuka irin na fasadi ayyuka irin na saban Allah wannan ya nuna Ramadan din bai yi tasiri a jikin mutum ba Allah kuma ya gaya mana cewa la'allakum tattaqun Allah ya fallanta azumin watan Ramadan la'allakum tattaqun ko mutane su samu attaqawa to ya kamata a ce attaqawa din nan wato tabi mutum ya zama bayan Ramadan ya zama munajin dimin wannan takawa din munajin wannan dimin tsoron Allah a jikin mu wato kuma muna roƙon Allah ya karba mana aikin mu ya kuma kiyaye mana kada aikin mu wato ya lalace wato bayan mun yi shi Allah ya taimake mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya zan takaita anan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
وصلى الله على النبي الكريم وما دعوا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفرق من أقول يا الله وإذا تسرك بقوة دقومة من رحمة من جنتي لأننا ما نوانا لنا ذا أليف وانا تفسيري وانا الإمامي وانا مسلاشي الحاج محمد بفايا يقباتر يقفرق رمضان الزوا وانا نوكي muna godewa Allah akan wannan ni'ima muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka mu ta masa da alkhairi da shi da wanda yake ja masa baki da kuma dukkan jama'an da suke sauraro Allah sa wannan karatu ya zama da albarka ga wannan al'umma ta mu baki daya Allah kuma ya saka mu ta da alkhairi na biyu wancan dan yi bayani gurgurdan hali amma ba lokacin da za a yi dogon bayani illa iyaka zan yi tsokaci akan abubuwa guda biyu wadda suke nuna mana muhimmancin aikin haɗa kai wato kenan da juna don taimakekeniya wajen aikin alkhairi alal iman a cikin jawabin sa na yanzu ya mana bayani wato kenan ayyuka na alkhairi wanda ya kamata a ce sun shiga jikinmu sun bi mu daga wannan lokaci har ya zuwa wato kenan iyaka rayuwa darasi na farko ta da kushe da daga kutubar da shili wadin ya mana dazu akan wato gidan zakar fitta kai saboda gani da la'akari da halin da al'umma su take ciki na bukata. Musulunci kullun yana farantar da mu mai aiki tare don mu taimaka wa junanmu. An ce a fitar da zakka ta fidda kai kafin a tafi masallaci. Wasu malamai sun sassauta cewa za a iya ba da wannan zakka kwana ɗaya ko kwana biyu kafin wato kenan ranar sallah. Wasu kuma sun yalwata sama da haka. Akan haka na hangi wani tsari wanda daga wasu mutane suke yi kamar yadda dai bayani ta zo. Tsarin da suke yi shine a cikin masallacin, daga cikin kwamitin masallaci akwai branch na kwamitin zakka wanda yake ƙarƙashin sa'i. Wannan kwamiti da suke ƙarƙashin sa'i abinda suke yi wanda ni na gani da idona kuma ya bani sha'awa shine wato kenan in aka ce yau Ramadan ya kama, a juyo kowace juma'a sa'i yakan sa wasu su zanna a bakin kowace kofa daga cikin ƙofofin masallaci a samu malami da zauna mutum ɗaya ko biyu da kujerarsa da kujerar wanda zai zauna a gabansa. In an fita a masallaci za ga mutane sun zo sun yi layi. Ni na shiga cikin wannan layi na bi diddigi na je har ƙarshe. In ka biyo ka zo ka zauna mutum zai tambaye ka sunanka ya rubuta, iyalanka nawa ya rubuta, sannan sai ya faɗa maka adadin zakkarka ta fidda kai na wannan shekara ɗin. Saboda sai ka kawo wannan zakka ta fidda kai ka bar ko kuma ka kawo kuɗin da za a sayi wannan. Da yake mutane masu sauƙaƙawa kansu rayuwa sai su zo da kuɗi sai su ɗauka sai su bayar, sai a rubuta rasidi sai a baka sai ka tafi abinka ka yi zakkarka ta fidda kai ta bana kenan. Na bayan ka zo shi haka har sai mutane sun ƙare. Wani satin haka wayannan mutane za su zo su kafa kujerunsu, jama'a suna zuwa suna bayarwa suna bayarwa suna bayarwa har zuwa juma'a ta ƙarshe. Idan juma'a ta ƙarshe ta taru ta zo ta abinda suka tara za a je a sayo abincin da ya dace. Kuma kafin juma'ar shi ofishi na sa'i a cikin wannan gari ya bi ya yi scouting dukkan mabukata da suke cikin wannan gari, ya san kowa, ya san gidansa, ya rubuta sunansa, ya rubuta adadin iyalansa don a san adadin bukatarsa, ya rubuta an je an ajiye an yi komai da komai. Saboda duk lokacin da aka yi wannan aka zo aka tara ba su je su sayo abincin da ya dace, saboda abinda suke so su yi shine ranar sallah kowane gidan fakiri ya ci abincin da ake ci a kowane gidan mai kuɗi. Don haka wannan kuɗin da suka tara sai zai amfani ofisinsa idan ya ga mutanen ya ga abin da kowa yake bukata. Kuɗi in zai kai falilal alhamdulillah minutu, in ba zai kai ba zai tuntuɓi sarkin gari za a yi shawara za a nemi taimako a kawo a yi tofin a kai, ko kuma ƙaramar hukuma ko babbar hukuma za a tara har sai sa'i ya yi yan ƙoƙarinsa ya ga an samu gwargwadon yadda za a kai wannan, sai a zo a rubuta kowa a zuba a cikin leda mai kyau a yi tagin ɗinta a rubuta sunansa a ajiye. Da zarar lokaci ya yi ko tunda yawa tunda daddare za su rika ɗauka suna bi gida gida suna kawo mutanen nan. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa azluhum anil mas'alati yawmidin, ku gamsar da su a wannan ranar da kan su je su roki abinci. Saboda haka in kuma da safe zai yi za a iya rabawa kafin a je sallar idi, da safe za a tabbatar kowane fakiri an kai masa gidansa wannan taimakon. Kaga wannan aiki ne na alkhairi. Saboda sa'i zai nemi wannan abin ta hannun su masu ba da zakka, sannan zai nema ta hannun hukuma da hannun wasu wanda suke da hali yadda ya kamata a yi don a taimaka. Wannan aiki ne wato kenan ta taimakekeniya, kuma zai yi gamsar da mu. Sannan kada mutum ya ce wai in ya bayar ko dai ba za a bayar a wanda shi yake bayarwa ba ko wanda yake so ya bayar ba, ko kuma yana ga in ya bayar za a je a cinye ne ko wani abu makamancin wannan. A'a, aka ce kamar yadda masu aikin hajji suke cewa suke karɓan wato kenan kuɗin mutane na hadaya, za su ce wakilna wa tawakkal ala Allah, ka wakilta mu akan wannan sannan kai kuma ka dogara ga Allah madaukakin sarki. Malamai suka ce idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhunubuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi wa adamu muhibbihi la qawla dati. Idan aikin mutun ya munana, zatan sa ma zai munana. Saboda haka ayyuka mu suka munana, shi yasa zatan mu yake munana. Namu idan muka dauka muka bayar sai mu jingina wa sauran a hannun Allah ba daukakin sarki, Allah ba zai tauye mana wato kinan ladan mu ba. Sannan wannan tsari idan aka buɗa dashi zai zama wato kinan ba kai naka miskinin da kake so ka bashi ba, miskinai da yawa wannan abin zai musu rumfa, zai kuma wato kinan musu gata. Don haka muke so ga al'ummar damban, ga mai girman hakimi, ga sa'in damban, ga sauran al'umma, mu fara aiwatar da irin wannan a ƙarƙashin ofishin sa'i a cikin wannan masallaci daga shekara mai zuwa idan Allah ya yarda. Saboda kuma roƙo jama'a su bada haɗin kai akan wannan sa'i, je tsara bana yanda za a yi. Allah ya sa kuma ya zama sanadiyan da zai zama wato kenan gata a wanda aka yi abin dan nufin domin su. Wannan kenan. Na biyu cikin irin wannan ayyuka na taimake kimiya, mun sha bayani a cikin wannan masallaci yanda shi ma na ga wasu al'umma suna yi, shi ne cewa idan azumi ya zo, kowane masallaci in ka tafi wannan masallaci za ka samu da mangariba, za ka samu abinda za ka ci mai kyau, za ka samu abinda za ka sha kuma mai kyau, gwargwadon wato kenan hali. Na yi bincike sai na ga abinda mutanen suke, su da suke sallah a wannan masallaci su ne suke hada wannan abincin. Don haka kwanakin nan dai mun san kwanaki 30 ne. Don haka sukan ware a junansu mutane 30 wanda kowa zai dauki rana daya da zai yi abinci ya kawo cikin wannan masallacin don taimakawa al'umma. Dama aka ce ita al'umma ta akuzu minka litutika, za ta karba daga reka don ta baka duk abin da kai don amfanin al'umma, sannan kai kuma ladan zai dawo kanka. Saboda haka za su yi haka ne. Wani zai dauki dawainiyan kwana biyu, don akwai wanda suke hannunsu yana sosa gadan bayansu, wani ba zai dauki na sati, illa iyaka tsari suke bukata. Idan suka tsara wani ya ce to ni na dauki na ranar farko, wani ya ce na dauki na rana da biyu, wani ya ce na dauki na rana uku, ko kuma ce a bani na rana daya, shi wakilin masallaci da kwamitinsu yadda suka tsara sai su ce an baka rana kaza. Saboda gudun kar wata rana ta zo ni in kawo, kai ka kawo, wancan ya kawo abinci yawa a masallaci, wata rana kuma a rasa wanda zai kawo. Amma ya kai tsari in ma akwai ranar da babu wanda zai kawo za a sani. Saboda haka sai mutane su yi wannan abincin su kawo a masallaci, jama'a su ci su yi amfani da shi. Saboda haka sai zama idan muka dauki wannan dabi'a, zai zama kowane masallaci idan ka shigo a cikin wannan garin za ka samu abinci na alkhairi mai kyau ka ci ka sha ba tare da ka roƙa ba. Domin ko da za ka yi abinci ka kawo majalisar ku, to akwai wanda ba zai iya zuwa majalisar ta ku ya ci ba, kuma hakika yana da bukata. Amma ka kawo na masallaci ne an zo an kawo, zai karba kuma zai ci, kuma Allah madaukakin sarki wato kenan zai baka lada. Wannan kuma matsala ce da take a zuciya. Idan mun sa a zuciyar mu zamu daga nan zuwa baɗi dan abincin da zan yi a mutum 30 zan iya tanadar sa daga yanzu, gwargwado ni abin da zan iya dan neman lada da neman gafarar Allah madaukakin sarki da neman taimakawa al'umma. Wannan tsari ne wanda yake da kyau. Mun jima muna magana akan sa, abin da yasa na tanadar da wannan magana shine jiya Allah ya kaddara na yi sallama gariba a masallacin sarkin Sudan. Ban taba tsammanin ana irin wani abin a cikin wannan garin namu ba. Muka yi sallah, kaddarar Allah sai ta zo da liman din na masallacin da limamin damba din gaba ɗaya ba su yi alula ba, sai ni na yi alula, sai aka ce ni je na wuce da sallah. Bayan mun yi sallah sai na ga abincin da an kawo shi ko'ina aka zo duk mutane da suke ci masallacin na aka raba a nan cikin garin damba. Da na yi bincike sai aka ce mun ayyo an kai shekara huɗu ana yin wannan. To kaga wannan aiki ne na alkhairi wanda suka asasa, sai da naji hawaye ya zo min cikin ido na saboda daɗin da naji da kuma wato kenan farin ciki. Daga duk wanda suka jingina da wannan masallaci na sarkin Sudan a cikin garin nan na Damban da mangariba, in Allah da za su samu hazo su gurgudan haka hali, to yanzu ina kake gani idan a ce mu ma masallacin mu za su yi kuma masallacinku zasu yi wayancan ma masallacinku zasu yi wani irin alkhairi ne zamu assasa a cikin wannan saboda haka ina dadda mika kokon bara a wannan munasaba ta rufe tafsirin malam liman malam baffa Alhaji malam baffa ya damba a wannan lokacin cewa al'umman garin damba su dauki wannan a matsayin dabi'a na alkhairi tanadin sa ake yi dan wannan ranar mun sha bada misali da mutanen Indonesia idan mutun ya samu aikin gwamnati a yau zai sa wani kaso na sallarin sa yana tura shi gefe har sai ya kai yanda zai je aikin haji in mutun kasuwa yake yi daga ran da ya bude shago kullun a cikin riban sa akwai fasantar da zai rika tura shi gefe har sai ya kai ko shekara nawa zai yi har sai ya kai lokacin da zai je zai kudin nan zai kai shi aikin haji don haka ake cewa idan ka je aikin haji zaka ga wanda suka fi kowa yawa mutanen Indonesia ne ba kuma kome ne ba su wannan damar ba tsari ne ba sun fi kowa arziki bane ba sa daga cikin kasashen da suke sun fi kowa arziki a duniya amma tsari ne kuma dan suna son abun a cikin zuciyarsu don haka dan abincin da zaka yi rana daya ka kawo cikin masallaci a taimakawa mutanen da suke sallah a masallaci su ci la'akari da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya azumi sai ka dauki abinci ka bashi ladan da ya samu a ranan nan ta azumi za a dauki ladan gwargwadon irin wannan ladan da aka bashi kai ma a mulmula a baka akan naka to in ka ci da al'umma masallaci daya me kake tsammani la'alla na rana dayan nan sai ya zama wato kenan sanadiyan gafarar Allah gare ka domin Allah madaukakin sarki ya girmama wannan yake cewa la taqhamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amu fi yawmin zi masgaba ci da abinci a lokacin da ake bukata yana daga cikin al'aqaban da Allah yake kalubalantar mutane me yasa mutane ba za su tsalle su tsunduma cikin aqaba ba wane ne sanar da kai me ake nufi da aqaba sai Allah madaukakin sarki ya bada wannan shine wato kenan ci da maraya ko ci da mabukaci a lokacin wato kenan bukata saboda wannan idan muka dauke shi zai zama dabi'a ta alkhairi a cikin wannan gari namu kuma wallahi wata rana duniya sai ta yi koyi da mu a wannan kasar in Allah ya yarda saboda muna roko jama'a ko mutum masallatai su yi kansu tsari akan irin wannan lamari gwargwadon yanda zamu tafiyar da wannan lamari sannan kuma kowa ya yi hakuri idan Allah madaukakin sarki ya kai mu shekara mu fara tunanin yanda zamu aiko zakar mu tafi da kai a sa'i dan a tsara a fitar da tsarin da zai zama an taimakawa wato kenan mabukata da wannan nake cewa Allah ya sa abinda muka cikin wannan Ramadana Allah ya karba Allah madaukakin sarki ya sakamta wa liman mu ma da muke sauraron karatu su Allah ya sakamta mana Allah madaukakin sarki ya albarka a wannan gari namu Allah madaukakin sarki ya bamu duk abin da muke bukata na alkhairi a cikin wannan gari da rahmarka ya Allah madaukakin sarki wassalamu alaikum wassalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mai girma sarkin damban da tare da limamin sa da babanmu Alhaji Zahiru a da kuma sauran mahalarta waɗanda suka halarci wannan masallaci mai albarka domin sauraron wannan tafsiri tun daga farkon buɗe shi har zuwa yau duka ina mana albarka ina mana addu'a Allah mana albarka gaba daya ina mana addu'a ta fatan alkhairi zan daura akan maganar da malami na ya faɗa Dr. Tijjani Lawal maganan cewa harka ta ciyarwa a azumi to wannan abu ne wanda yake da kyau gaskiya a samu tsari sosai kuma a shawarta shine ba wai sai azumin an tinkaro shi ba za a iya yi ma wannan tsari irin saura wata 4 ko 5 ko 6 kafin azumi duk wanda yaga zai iya yi ya dauka ce zan yi abu kaza abincin kwana daya wanda suke ga kudi za su iya kawowa ko abinci su kawo a tanada abu wanda suka dauki kwanaki da za su yi shikenan in aka ga kwanakin sun yi alhamdulillah idan aka ga a'a ba a gama dewa kwanakin ba wanda suka tara dukiya suka bayar sai a ga kullum abincin nawa za a ci sai a biya ma wannan a ce mun daura ma nauyin aje a dafa abincin a gidanka gobe wancan yayi jibi wancan yayi a muna rena aikin da zamu hadu mu yi shi gaba daya amma kuma duk sanda zamu bada hadin kai to zamu ci nasara yanzu masallacin nan mukaddara a ce daga nan din zuwa bade kowa zai bada naira 1000 katal nawa zamu tara ba iya masallacin nan ba sai an ce da wasu masallacai naira 1000 wallahi idan muka ce za a tara kudi masu yawan gaske to balle kuma a ce an bada tsari an dauki lokaci mai tsawo to gaskiya ina karfafa wannan shawara ta doctor kuma idan lokacin ya zo a fara yin sa da wuri kada kawai yanzu an ba mu shawara kuma sai bai sai a sake tunowa kaman a irin wannan lokacin kun ga an yi fargan jaji kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu
amin
abu na biyu da nake so na dan ja hankalin mu akai shine Allah ya arzuta mu da samari sosai amma sai dai abinda na lura da jama'ar mu na damba gaskiya harka ta dogaro da kai tayi karanci da yawan mu ba mu da aikin yi ba mu da sana'a da bukatan gaskiya a tashi a rungumi sana'a a rungumi aikin yi sosai akwai harkoki da dama na sana'a noma kiyo ayyuka na kere-kere technology kasuwanci da sauransu ya kamata duk irin waɗannan harkoki mu sunduma sosai iyayen mu shugabannin mu su ba mu goyen baya su ba mu hadin kai su tallafa mana idan aka ga saurayi ya taso yana kazar-kazar yana abin azo a gani to a tallafa masa a bashi gudumawa sosai yadda zai samu ci gaba da wannan aikin nasa wannan shine kira na biyu da nake so na mana sai abu na uku a addu'a muna yawan tayi addu'a a wannan gari namu na Damba kowa da ka sani shi yake addu'a a garin su Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi yayi addu'a a Makka kuma Allah madaukakin sarki ya sa mata albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a Madina Allah madaukakin sarki ya sa mata albarka Damban mu ne ɗan Damban ba liman kadai bane zai addu'a ba dakta ba ba malam wani ba dukan mu daddai kuma muna mata addu'a a wannan gari muna masa addu'a a wannan gari na Damba Allah ya sanya masa albarka Allah ya kawo mana ci gaba a Damba kuma wannan addu'a din ba ta lokaci guda ba kullum idan wani abu ya taso wai sai a ce ai ba a kira ai addu'a ba a kira a zo ai addu'a bane shine mafita kullum muna addu'a kawai domin ba abin da yake karo da kaddara si zubar gado fiye da addu'a sai abu ya taso sai a ce wai a kira a zo ai addu'a sai a kira wasu malamai kadan a zo ai addu'a ai yanka cikenan an gama a kai kai ni nayi wancan yayi kullum kuma mu dauki abun aikin mu ne da daddare in na tashi na daga hannu in ce Allah ka yi mu damban albarka kai ma ka fada kowa ya fada manzon Allah ya ce ba a taimakon ku yake fada ma Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin shi Sa'ad ibn Abi Waqqas haka ya ga wani mutumi haka gashi dai sai dan raina shi sai manzo Allah ya ce karka na raina mutane ai ba a taimakon ku sai da masu rauni a cikin ku kana ganin wani kaman miskini ne ba komai ba amma in ya daga yayi addu'a ya daga hannu ya addu'a sai Allah ya taimake ku dan haka ba mu san bakin kowa ba kowa da irin albarkar da Allah ya sanya masa muna yawan addu'a a wannan gari namu na Damba Allah madaukakin sarki ya datar da mu
amin
abu na karshe ko na kusa da karshe wancan tafsiri da aka yi anan na ja hankalin mu akan abin da ya shafi kula da malamai malaman mu da suke mana hidima suke karantarwa gaskiya amana ce dole mu tsaya mu kula da su sukan bar abubuwa da dama ayyukan su domin me domin su zo su mana tafsiri a zo a karantar da mu a ba mu fatawa a je a yi bincike da sauran su to dole gaskiya mu tsaya mu kula da su sosai mu tallafa musu mu taimaka musu a rayuwa abubuwa idan da zai yi a ce dawainiyoyin su a ce sun fi karfin dawainiyar su mu za mu dauki dawainiyar su mu musu gabaki ɗaya ta gidan su idan abu ya taso wani daga cikin malaman mu wani abu ya taso masa kada mu gajiya kada mu ga cewa ai wani ne ko yana da shi ko wani zai masa to in kai baka masa ba to wani ma wata kilishi ma tunani yake wani ma zai masa sai a rasa waye za su yi abu to idan wani abu ya taso a ɗaya daga cikin malaman mu da suke kokari suke karantarwa a tsaya a nuna musu gata a nuna musu cewa abin da suke din an ji dadi wallahi za su sake samun karfin gwiwa
wajen sadaukar da rayuwarsu su tsaya su karantar da mu su mana hidima su kama hanyar su kama hannunmu zuwa ga hanyar shiga aljanna duk abin da zamu musu ba zamu iya sakanta musu ba amma dai muna kwatantawa sosai gurare da dama zaka ga suna irin wannan kwatantawa malaman su zaka ga suna walwala ɗan siyasa manya da muke da su gaskiya zan iya cewa ba mun raina abin da ake ba amma gaskiya idan ka kwatanta da wasu gurare babu abin da ake a malamai wannan shine magana ta gaskiya a tsaya malaman nan a taimaka musu sosai wani sirru ɗan siyasa idan ya dauki mota misali bai limamin masallacin nan to wallahi yafi ya bai ma wani gawurtaccen ɗan siyasa kyautar mota wasu ma a dalilin haka za a zage shi amma kana biyo liman mota limamin masallacin fada an dauki mota su kutum an bashi to zaka ga duk jama'ar garin an dawo ana sanka cewa ai kai mutumin kirki ne ka taimaka aliman ko ka taimaka ma malam wani to gaskiya mu dauki wannan salo na taimakon malamai abu na karshe muna addu'a ga damban da masarautar damban Allah madaukakin sarki ya kara mata albarka wannan masarauta ta mu Allah ya daukaka ta Allah madaukakin sarki ya kara ka mana ci gaba matsayi da muke da shi na yanzu Allah madaukakin sarki ya sa mu huce haka sarkin mu na damban Allah madaukakin sarki ya kara masa daukaka Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa nisan kwana da imani dukan mu gabaki daya muna roko Allah ya raye da mu rayuwa mai kyau Allah ya gafarta mu iyayen mu da kakannin mu da ƴan uwan mu da ƴaƴan mu da duk ƴan uwan mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma idan mutuwar mu tazo Allah ya samu cika da imani yadda muka haɗu a wannan guri Allah ya hada mu a gidan aljanna gaba daya da mu da annabawa da siddiqai da shahidai da mutanen kwarai duk Allah ya hada mu a gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah an shukuru malaka ba mu bai wannan Allah ya saka kai malan ya kira ku a
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعه السلام عليكم dukkan yabo tabar daga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan lokaci na rufe wannan tafsiri to yadda na saurari abun naga liman yana mana godiya mu kuma muna liman godiya to wane ne ya cancanci a masa godiya tsakanin mu da liman ko mu da malaman mu to kaga abin da shi Dr. Tijani ke faɗa kenan akan taimakekeniya shi yana mana godiya kuma muna masa godiya to duka kuma akwai alheri a ciki so idan muka ɗauki wannan muka sashi a sauran abubuwan rayuwar mu to za mu ga alherin abubuwa da yawa zamu ga canjin abubuwa da yawa taimakekeniya yana da muhimmanci sosai yana kuma sa alheri akwai alheri a cikinsa sannan akwai cigaba sannan sai magana tsari da malam yake cewa bamu da tsari kwarai da gaske bamu da tsari kuma rashin tsarinmu yana kawo mana cikas da ci baya inda ake mana tsari da cigaban da muke da shi da zai faka saboda ya kamata mu yi la'akari da abubuwan da suke faɗa mana mu yi amfani da su wa'azin da muka ji daga wajen malamanmu Allah ubangiji ba mu ikon amfani da shi don yadda ruwa yake bayin ciyawa haka wa'azi yake bayin zuciya da yawa daga cikinmu ba mu yi karatu ba mu iya ɗaukar littafi mu karanta mu fahimci abin da littafin yake faɗa so wajibi ne a gare mu ba wai sai lallai lokacin azumi ba wajibi ne a gare mu a dukkan lokaci mu zama masu sauraron wa'azi mu zama masu sauraron malamanmu tunda daga shi wannan wa'azin na alkur'ani shi alkur'ani littafi ne wanda yake bayanin yadda zamu bauta ubangijinmu ba da za a bauta ubangijinmu in ba da mun yi amfani da ayoyin alkur'ani da nan ba bayani ne yadda zamu yi sallah zamu yi azumi zamu yi mu'amala da iyalanmu ko meye na ruwa kasuwanci ko meye akwai da Allah yake so mu yi to idan ba mu sani ba tunda bamu da ilimin da zamu karanta to ya zama wajibi mu saurari malamanmu su gaya mana mu ji mu dauka kuma mu yi amfani da shi saboda mu samu tsira sai akwai wani mutum ya limai ban wata kada wani mutum ya turo wata takarda kan cewa a yi magana da ni in yi tsokaci a kan sha'anin aure al'adun da ake sa a cikin aure yana hana aure to ba na manta wa kwanakin ba akwai wasu daddawa da suka same ni da ya kamata in yanke abin da ya kamata a bayar a aure kawai da ce masu ayyaban da wannan ikon Allah bai wani wani ikon da zan yanke ce ga abin da za a bayar in an ba da wani abin shigen dole aure ya faru amma a magana ta gaskiya shine akwai al'adu al'adunmu da yawa da suke hana aure gudana wanda ya kamata a ce mun yi nazari a kansu mun cire su musamman a magana aure sau da yawa za ka ga mutum an yi masa aihuwa daga an ce masa Allah ya baka ya mace sai ga ransa ya baci wani ma tun daga lokacin zai fara tunanin ya za a yi aure da wannan yar amma Allah ya baci ɗa namiji sai ga a nuri a fuskarsa yana murna kuma wannan ba daidai bane ba daidai bane ko ka duba a rayuwar mu yanzu ƴaƴa mata sun fito san iyayensu akan ƴaƴa maza to ya zan Allah zai baka ƴa mace kuma ka yi bikin ciki to ba komai bane ga kawo wannan shine saboda al'adun da muka zo ka cusa a cikin lamarin aure dole ne mutanen hanyar da zamu sauƙaƙe aure ba sadaki bane matsala sadaki ba ya wuce ɗari da hamsin za a aure amma matsalar shine ya za a yi yanzu wani talaka ya iya samun dama da zai sayi kujeru ya sayi gado ya sayi katifa wanda aƙalla ko mun lalacewar abu yanzu kana buƙatar aƙalla 300,000 kafin ka aure da iyalka mace aƙalla 300,000 to wani a rayuwarsa gabaki ɗaya in ka ga ya kama 50,000 to kaka'a ne ya yi noma ya sai da amfanin gona ya samu wani kudin 50,000 wani ɗin ma hatsin da zai ci a cikinsa shi ne zai sayar ya samu wani 50,000 ɗin amma zai iya ci da iyalinsa kowane lokaci kamar da shi malamin masallacin Ahlus-Sunna na can ya yi magana guda ɗaya mai mahimmanci shi ne mu haƙƙin kula da iyali yana kan namiji haƙƙin ba wa mata abinci gurin kwana duk yana kan wa yana kan namiji amma yanzu wajen su lalace haƙƙin da Allah ya ɗora maka sai ka je ka ɗora uban yarinya haƙƙin namiji ne kai namiji za ka abin saboda lalacinmu da rashin sana'a ta sa muka lalace muka zauna wani wasu mazan ma yanzu suna neman inda za a je a kawo musu gara ne mai kyau bari da gaske to yanzu idan aka kawo maka gado aka kawo maka katifa aka kawo maka kayan kwanacin abinci aka kawo maka abinci da ka ci an baka karfin gwiwa ka je ka nema ba ka karfin gwiwa ka je ka nema ba sai ka zauna ka lalace zuciyarka da mutu kuma ka ce kullum sai an maka shikenan so wajibi ne idan muna so mu yi ci gaba kamar Imam Tijani ce a dinga ciyarwa a masallatai to sai fa mun tashi mun nemi sana'a mun samu kudi sannan a zo ai wani abubuwan alheri amma ba haka ba to wanda muke sallah a masallacin mu ne kai mata an canta ba a zo a ci da mu so bangare da za a yi yadda ake ci halin yanzu a cikin sagar masallaci gaba ki daya abincin da mutum zai ci a gida ma babu to ta yaya wannan mutumin zai kawo wani abinci ba mutane a masallaci kaga ba zai yi ba to dole mu tashi dole mutum ya zauna ya tashi ya nemi aikin yi gaskiya magana kenan ya za a yi mutum ka zauna a ce bakkar sana'a wannan ba daidai shari'a ma ba ta yarda da wannan ba dole za ka nemi sana'a rayuwa ta zama dole idan ba sana'a babu rayuwa to idan kana sana'a za ka ci da iyalinka za ka shayar da su duk wani nauyin da Allah ya ɗora maka za ka musu to fa za ka samu bakin magana a gidanka yanzu ka duba cikin gari ga baki ɗaya wannan halayenmu ne na mutanen mu Hausa da yawa za ka ga kan cewa mun bar iyalanmu su suke ci da gidan su suke ci da gidan mutum ya sai tashi fita a gidansa ya bar iyalansa ba san halin da suke ciki ba babu da ya dame shi ba ne ya aka yi aka ci da ƴaƴansa bai sani ba matanmu ne za su jaura su ci da su kansu da ƴaƴansu wannan kuma haƙƙi ne na miji kai me yasa barka kika jauran ma tunda kai Allah ya dora maka wannan haƙƙin da zaka ci da iyalinka so dan baka da tacewa a gidan baka san yadda za a aure da ƴarka ba matarka ita za ta nema ƴarka miji su kuma mata suna da rauni wanda yake kawo kuɗi ko mutumin banza ne shi ne fanasu kana kallo haka za a aure da ƴarka a mutumin banza saboda me saboda haƙƙin da Allah ya dora maka baka sauke ba so wajibi ne mu tashi tsaye mu tabbatar kan cewa haƙƙin da Allah ya dora mana akan iyalanmu muna saukar da shi ko kuma muna saukar da shi so malamai za su ci gaba da jawo hankalin mutane abu dai a cikin al'ada ne dole al'ada kuma tana ɗaukar lokaci kafin a canja ta amma kowa ya sani kan cewa ba fa haƙƙi ba ne na uban yarinya ya saya maka gado da katifa da miya a ƴarsa ta zo gidanka da shi ba ba haƙƙinsa ba ne kuma ya kamata mu yi haƙuri da abin da muke da shi ba dole ba ne sai an kawo maka sabon katifa ko gado sabo ko wannan abin da za a kashe kuɗi maƙudan kuɗi sannan aure ya yi ba ita ma a gidanta watakila akan taburma take kwanciya kai akan taburma kake kwanciya wani ba za a aure ba ku zo ku ci gaba da kwanciya akan taburma ku kaga an warware wannan matsalar shikenan in ka dan ka tibar ga dan ganin ka shikenan ta zo ta ku zo ku zauna shikenan aure yayi to ta haka zamu yanzu akwai ƴan mata muna nan da yawa da su wanda suna so su ma suna so aure da su akwai kwargin baya ƴan fama suka zo wallahi ƴan mata ne guda biyu suka je suka same su suka ce dan Allah suna neman a musu taimako saboda me saboda su sun tabbatar iyayensu ba su da hannu da su aure su kuma suna so su aure to muna da su ƴan mata da yawa da yarinya ba ta wuce shekara 14 an aure da ita yanzu akwai ƴan mata masu shekara 18 20 suna nan suna yi akan titi kuma akwai samarin da suke so su aure su kuma amma ba su da wani kuɗin iyayensu ba su aure da su ba inda kana sana'a shikenan dan abin da kake da shi kawai a tara a daura aure a zo a zauna sai Allah ya hore so malamai suna da rawar da su taka wajen wayar da kan al'umma menene haƙƙin mai aurarwa sannan meye haƙƙin mai aura zuwa ana ci gaba da haka ana wayar da kan mutane insha Allah za mu zo mu yi daidai Allah ba ubanje ba mu iko yin daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh abi wali Allah abi adalin sarki abi kaunar abi Allah abi wali Allah